الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. بركة مدة daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da yammaci na 20 ga watan uku shekara ta 1999, don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin. Wannan kuma shi ne darasi na hudu. Matashiyar magana da za mu tashi a kanta babu taubati. Malamin masu sharhi suka ce babu at-taubati, yadda zance yake haza babu taubati, sai zanto haza shine mubtada, babu khabar dinsa kenan, wa huwa mudaf at-taubati ko mudafin ilayhi, wato wannan babi ne da yake magana akan tuba, babi ne da zai magana dangane da tuba. Shi lafazin at-taubati asalinsa daga fi'ili madhi ne taba, mudari'insa ya tubu, masdar ɗin sai a ce taubatan, taba ya tubu taubatan, ko taba ya tubu mataban. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba, wato tuba. An gane ko? Lafazinsa a larabta kenan. A shari'ance idan an ce tuba, kowa ne ya tuba, ma'anarsa wane ya dawo daga rakiyar ayyukan da ke fusata Allah zuwa ga ayyukan da ke yardar da Allah. Mutum ya daina wani aiki cikin ayyukan da ke jawo fushin Allah, ya komawa wani aiki cikin dangin ayyukan da ke jawo yardewar Allah da amincewarsa. Wannan babu ne da yake magana akan tuba. Imam Nawawi yace qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin, yace malamai sun ce ita tuba wajibi ce akan kowane zunubi. Dukkan nau'in zunubi da mutum yake yi wajibi ne gare shi ya tuba. Allah ya tilasta masa ya tuba. Fa in kanat al-ma'siyatu bayna al-'abdi wa bayna Allah ta'ala la tata'allaqu bi haqqin adami falaha thalathatu shurut, yace fa in kanat al-ma'siyatu, idan saban da mutum yake ya kasance bayna al-'abdi wa bayna Allah ta'ala, saƙo ne da ya shafi tsakanin bawa da Allah kaɗai. La ta ta'allaqu bi haqqin adami, ita wannan ma'asiya ɗin ba ta da alaƙa da haƙƙin wani ɗan adam, wato kinan kamar zina, kamar shan giya, kamar caca, dukkan wannan abu ne da yake da alaƙa tsakanin bawa da Allah subhanahu wa ta'ala, baya ratsewa da haƙƙin ɗan adam. Amma kaga sada kuwa akwai sabawa Allah a ciki, sannan akwai haƙƙin mai haƙƙin ɗan adam. Haka zamba cikin abinci, haka bowon nayi, haka fizge, haka sane, haka fashi da makami, dukkan waɗannan ɗoriya akan kasancewar su saban Allah, to kuma suna da alaƙa da haƙƙin ɗan adam. Wato kenan sai wannan ke kasa mana zunubi dangane da sharuɗɗan tuba. Zunubai zaka zuwa gidan mai kina gida biyu, wannan da za ku rage abin nan. In ba dai wanda yake da alaƙa da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala, in ma wanda baya da alaƙa, wato wanda yake da alaƙa da haƙƙin bawa, ko wanda baya da alaƙa da haƙƙin bawa. An gane ku? Yace idan zunubi tsakanin bawa ne da Allah shi kadai, ba alaƙa da haƙƙin wani ɗan adam, falaha thalathatu shurut, to irin wannan ma'asiya din sharuɗan tubanta sharuɗa ne guda uku. Ahaduha, na farko, an yi kuliya anil ma'asiya, mutum ya bar wannan saban nan take. Daga lokacin da saƙo ya je masa cewa babu kyau, daga lokacin da nassi ya zo wanda ya haramta masa wannan, iliminsa ya kai ga sanin haramun ne, to daga lokacin ake son ya yi watsi da abu. Ba zai jinkirta ba zuwa gobe, zuwa jibi, zuwa gata, daga lokacin zai bari. Abu na farko kenan, sharaɗin farko. Wasani na biyu, an yandama ala fi'liha, mutum yayi nadama bisa ga aikin wannan saban kan cewa yayi da na sani me yasa na aikata kaza, da na sani da ban yi kaza ba, ya ciji yatsa bisa ga kwanakin da suka shude gare shi yana aikin wannan banza. Wasalisu, abu na uku, an yi azima Allah ya uda ilaiha, yayi azama ya kulla niyya a zuci cewa ba zai sake komawa zuwa ga wannan aikin safan ba. Fa in fuqida ahadu thalathati, idan an rasa daya daga cikin shartan nan guda uku, lam tasihha taubatuhu, tubansa bata inganta ba. Sharda nawa kenan? Uku. Wannan idan sako ba haƙƙin dan adam ne. Sharadi na farko, al-iqlaa wa anil ma'siyah, mutun ya bar safan nan take. Sharadi na biyu, an yandama, yayi nadama bisa ga abin da wuce. Sharadi na uku, al-azamu, shine mai azumi ke cewa niyyatu Allah ya uda ila zambin bima baqiya alayhi min umrihi wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha, shine ma'ana an yi qul'a min az-zambi kenan. An yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha. To malamai ba su da wani kace na ce dangane da niyya, mutum ya kulla niyya ba zai sake komawa ba. Amma in da rikici yake kan sharadan guda biyu, yin nadama, suka ce nadama ai abu ne wanda yake ba aiki ne na gaba ba, wato ba aiki bane ba, inna ma huwa infi'alun lafi'ilun. Idan an ce infi'alun, ban san yadda fasara shi a wasu ba, emotion ne, wato shi ba aiki bane da ake aiwatarwa. Risnawar zuciya game da abin da ya riga ya faru ne, zuciya ta yi da na sani kan abin da ka aiwatar a baya, wannan shi ne nadama. Suka ce to ai wannan ko tunda ba aiki ne da mutum zai zartas ba, to yana da wahala a ce kowane mutum ya yi nadama kan abin da ya wuce. Dan bai aka sanya nadama ta zanto sharadi cikin sharadin tuba. Kun gane ko? Suka ce inda aiki ne wannan ba wahala, Allah na kallafa wa mutum aiki irin wanda zai iya, amma abin da ba aiki ba ya Allah zai kallafa maka shi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ga sharadi Ubangiji ta'ala wato baya dorawa mutum sai abin da zai iya. Suka ce shi ko annadabu yin da na sani din nan wani abu ne wanda yake canjuwa daga wani zuwa wani, dan me za a kallafa mutum shi? To sai malamai ke bada ansa cewa ba ita nadamar ce aka kallafa maka ba, sabubban da ke haifar da nadama ne aka kallafa ma, abubuwan da ke durƙusawa su haifi nadama. Kamar me? Shine yiwa kanka kididdiga, ka tsaya tsayi ka yi tunanin girman wanda ka sabawa, shine wa Allah ta'ala. Ka yi tunanin irin azabar da ya tanada ta wutar jahannama dangane da waɗanda suka aikata wannan farnar, wadda wutar duniya kadai ba za ka iya jurewa zafinta ba. Wutar duniya da muke ji da gani, akwai wanda zai iya rike garwashi a hannunsa har ya huce, ba zai iya ba. To wannan zafinta da radadinta kashi ɗaya ne cikin 70 na wutar lahira. Idan mutum ya tuna girman wanda ya sabawa, ya tuna ukubar da ke jiran masu laifi irin wannan, sai wannan ya jagorance shi ya haifan masa zuwa ga yin mai da na sani kan abin ne. A ce ita nadamar ba ita aka wajabta mutum ba, amma an wajabta mutum mai yin abin da zai haifar da nadama. Al-asbab allati tuaddi ila nadami, al'amuran da ke haifar da nadama su aka wajabta dan adam, amma ba a wajabta nadama, tunda nadama tana canjuwa daga dan adam zuwa dan adam. Amma duk wanda ya gane, ai in ka gane tsadar abin da ya kubuce ma, shine zaka yi da na sani me yasa ya kubuce mu. In ka gane kimar abin da ka rasa, shine in aka sanar da kai daga baya sai ka gane yanzu abu kaza na kyale, sai kai me nadama. An gane ko? Kana jin shahararren wani malami a kasar Makka sunansa Sheikh Abdulaziz ibn Baz, kana jin shahararren wani malami a kasar Jordan sunansa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, wannan dukkan manyan malamai da na hadisi, ka karanta littafinsa kana shauƙin ganin sa, ka je aikin Hajji ko Umara, sai ga wani dattijo makaho ana jansa, rigi yazo zai wuce, rigarsa duk gaba ɗaya kamar an kwato daga bakin kura, tsammanin ka mabarati ne, yana cewa assalamu alaikum, ana gaisa da shi, kai ma ka dan bada hannunka da kyar dai, sai ka ga ba wani dalilin bada hannu. Sai bayan ya riga ya wuce, sai aka zo aka ce ya ka gama da bin bazai, sai kace ban gama da shi, kace ba ga wani dattijo makaho siriri an wuce da shi ana jan shi, rigar shi kaza, ce wannan shine bin baz, me zaka ji? Kaga zaka yi me nadama kan me? Da ka san shi ne, ashe da ka tsaya ka kashe kwarkwatan idanka, amma me yasa ya wuce ba tare da ka kashe kwarkwatan idanka ba? To kaga wannan tunanin na shi ne kaza, sai tuna maka kimarsa, sai sa kai nadama. Amma ba wai daga cewa shi ne bin baz ba kai nadama, sai da kai tunanin me matsayin abin da ka rasa. Kun fahimta ko? To shi yasa aka ce abin da ke haifar da nadama shi ne aka tilastawa bawa. abinda ku zai haifar maka da dama shine muhasaba, kai wa kanka hisabi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yiwa kanka kididdiga laifinka na yini cikin awa 12, kaga girman laifin, kaga cewa inda gwamnan jihar garin ku kuka saba da shi ko shugaban kasar ka, kai ka riga ka san kana cikin wahala, to yaya girman Ubangiji allazi huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim, wanda yake lillahi al-izzatu jami'an, wanda yake lahu mulku samawati wal-ard. To wannan fa shi na sabawa, to kaga wannan sai jagoranci mutum zuwa ga yin nadama. To wannan sharfi ne cikin sharfin tuba, a sai kenan idan mun tuba yana da kyau mu rinka gididdigan laifin, mu ga girman laifin, mu ga girman wanda muka sabawa, mu yi tunanin abinda aka tanada na azaba, mu tuna wannan awannin da muka yi muna sabo fa hasara muka yi, inda a ce mun yi rabin su muna istighfari ko karatun Qur'ani ko salatin annabi, mai zamu samu lada? Ai yana da yawan gaske. To amma sai suka wuce bamu yi lada ba, bamu samu lada ba, doriya akan mun rasa lada kuma sai muka yi zunubi, duk wannan sai sa mutun yayi me nadama. To sai al-iqla'u min az-zambi, suka ce shi ma abu ne mai wahala. Al-iqla'u min az-zambi shine mai ahlar ya fito da shi fili, wa an yatrukal ma'siyata fi sa'atiha, suka ce ba kowane sako bane mutun zai iya bari a zamanin da yake cikin sa. An fahimta ku? Ba kowane sako bane mutun zai iya bari daidai lokacin da yake cikin sa, kila wani zaka iya wani sakon ko da yawan su ba zaka iya ba. Kana cikin labarin ƙarya sai ka tuno cewa ƙarya babu kyau, daga lokacin da kai sentence biyu zaka kawo na uku ba sai ka dakata ba? In kana mutalabbisan biha, labarin bai yanke ba sai ka dakata, ka ce kai jama'a ƙarya fa nake abin nan ga yadda kika ka riga ka yanke. To wannan kaga mutun zai iya dainawa. Sai suka ce to amma ina ga mutumin da ya kirayi mutane zuwa ga bid'a, ya cewa mutane ga wani abu mai falala, kishiyar abin da annabi ya zo da shi, mutane sun je suna ta yi shekara da shekaru suna ta zunubi, shi yana yi yana zunubi kuma yana kiran mutane akai kuma suna da zunubi. Manzon Allah kuma ya faɗa cikin hadisin Muslim, dukkan wanda ya kirayi mutane zuwa ga wata barna, to yana da barnarsa na yayi aikin, yana da barnar adadin mutanen da suka yi mai suka ansa masa komin yawansu. To shi ya tuba, sauran waɗanda ya kora ya bid'a ko baya da daman yace su ma dole su tuba a yanzu. Yanzu kenan ko shi ya tuba zunubin koya musu fa? Kaga dike ne yanzu al-iqla'u min az-zambi zai masa wahala kenan. Ko fahimci wannan da kyau? Na biyu suke buga misali, suka ce mutum ne ya yi babakere ya kwace flotin wani, ya kwace gonar wani, sai je ya gida a ciki. Yana zaune a ciki sai wa'azi ya zo masa, sirrannan ya samu karayar zuciya ya ga ya kamata ya tuba. Daga cikin sharaɗin tuba kaga zai kulla niyya, daga yau ba zan sake yin kwatin gida ko fili ba. Daga cikin sharaɗin tuba kuma wa an yi turkal ma sai tafi sa'atiha in kana mutalaffisan biha, a yanzu yayi kaka gida kan filin wani, ya gina gida, yayi menene, yayi komai da komai, sai yanzu yayi nadama cewa babu kyau. To ya zai fita daga cikin wannan gidan? Malamai suka ce ai lokacin da yayi nadama cewa babu kyau ba ya ce zai dana bane ba? To daga lokacin da ya tuba babu kyau, kawan takun da zai yadi 100 ko yadi 200 kafin ya fita, ko kafa 100 ko kafa 50 kafin ya fita daga cikin gidan, ai ya mamaye yana taka filin wani ne ba tare da yarjewar mai shi ba, ba haka bane ba? Wanda kuma sabo ne, ka annahu ya tasarrafu fi mulki gairi, kamar yana tasarrufi cikin haƙƙin da ba nashi ba, kafin ya fita ma dai dole ya taka wa, ya taka flotin wani, ya fita gidan wani ba da haƙƙinsa ba. To ballantana a ce kuma kafin ya fitar da motocinsa, ya kwashe kayan ɗakinsa, ya kwashe iyalansa, ya yi menene, duk wannan mintuna nawa zai ɗauka, ko awa nawa zai ɗauka kafin ya yi ƙaura? To duk wannan ƙauran duk da ya tuba a baya, to yanzu kuma ai gashi bai fita daga cikin abin ba, al-iqla'u min az-zambi kenan bai tabbata ba. Ina fata an fahimta. Sukan buga wani misali da wani abin da zai wahalan faruwa, to amma dai suna kawowa alaka ta zai wuƙo'i. Mutum ne wanda yake bai ta'addanci, ya harba kibiya, kawai zai ta'addanci ga wani, kibiyar ta tafi tana sararin samaniya, kafin ta kai zuwa gare shi kuma sai yayi nadama sai tuba, ga kuma kibiyar ta tafi. Wannan daga lokacin da tuba ta zo, ranar ta tafiyar da ta rage ta kai zuwa ga wanda ya harba, wannan duk cikin mai yake kenan. To al-iqla'u min az-zambi kenan shi bai samu gare shi ba. Kuna fahimta da kyau? To sai malamai suka ce dukkan waɗannan ana magana ne kan al-iqla' min adh-dhanbi fi ma huwa maqdurun alayhi, cikin abin da kake da ikon ruwa gare ka. Amma yanzu ka tuba da kwace na gida, yanzu kana cikin gidan da kai kwace, ai mun san da zaka dauka kafin ka fita, kafin ka yi kaula, kafin ka kwace iyalanka, wannan ba a kiran su da suna zunubi. Saboda duk wanda yake kawai daga tuba, yanzu kamar kiftawar ido ka fita da iyalanka, ai wannan muna bane wanda baka iya yinsa. Allah ko baya kallafa mutum sai me sai abin da zai iya. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, da haka al-iqla'u min adh-dhanbi kenan fi ma huwa maqdurun alayhi. Amma sai gani ma huwa maqdurun alayhi, to wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, ba kallafa mutum. Ina fatan kun fahimci sharadin nan guda uku. Dukkan sako da bawa zai yi tsakanin sa da Ubangiji cikin abin da ba haƙƙin dan adam a ciki, sharadin tuban sa sune guda uku nan. Idan an same su su duka tuba ta tabbata, idan an rasa daya daga cikin su tuba bata inganta ba. Wa in kanat al-ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa shurutuha arba'a, amma idan sako da mutum ke yi na alaka da ba da haƙƙin bawa kuwa, to sharadin wannan sakon, sharadin tuba daga wannan sakon guda hudu ne. Hadhihi ath-thalatha, waɗannan uku da muka ambata na baya suna ciki. Sai me abu na hudu? Wa an yabra'a min haqqi sahibiha, ya barranta daga haƙƙin wanda ya cuta din. Fa in kanat malan, in abin dukiya ce ka kwace ta wani, ko kai masa damfara, ko kai masa wayo, aw nahawahu, ko makamancin dukiya, raddahu ilayhi, sai mayarwa da mutum abin. Shine me sharadin tuba kenan, ya mayarwa da mutum abin da ya san ya kwace masa na dukiya, ko ya sace masa, ko ya yi masa fashi, ko ya yi masa damfara, ya mayar mashi. Wa in kanat hadda qazfin, idan misali haddi ne na kazafi, wa nahwahu, da makamancinsa, makkanahu minhu, sai ba shi iko dan ya je ya kai kansa ƙara kotu da kansa, ya ce na yi wa wani kazafi, na ce masa kaza bayan ba kaza ba ne, na ce masa mazinaci alhalin ba mazinaci ba ne, na ce masa kaza ba shi ba ne ba. Haddin wanda ya kazafi kuma shi ne mai bulala tamanin, an gane ko? Wallazina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور بولالا 80 idan kace wani mazanaci ne ba ka kawo shedu hudu ba, kace wance mazanaci ya ce baka da shedu hudu da to kawai kake, to bulala 80 tana gadan bayan ka. Idan ka tashi tuba daga irin wannan zaton da kake wa mutane, da kazafi da kake wa mutane, me za ka yi? Sai ka je wurin wani ka ce zo mu je kotu, na yi maka kazafi na bula, na yi maka abin nan, wato ainihin na shiga haƙƙinka, na yi maka kazafi. Makkanahu minhu, sai makkana kansa gare shi. Aw talaba aqahu, ko ya ce ne mu rangwamar sa, imma dai je wurin alƙali ya ce na yi wa wani kazafi. Saboda haka ai mun bulala ta bani. Bayan ya ce ya tuba daga kazafi, al-iqla'u anil ma'siyah, ko bayan ya yi nadama kan da ya taɓa yawa wani kazafi, bayan ya kulla niyya ba zai kara ba, dole na hudun sai ya me, sai kuma ya je kai kansa kotu a masa bulala 80. In ba zai iya kai kansa kotu a masa bulala 80 ba, ya je wurin wanda yi wa kasafin, ko wanda yi wa kasafin, ya ce da ita, wallahi na taɓa jifan ki da zunna ce ke mazinaciya, dan Allah ina neman kiyafi mun, kar Allah ya kama da wannan gobe kiyama. Wallahi wa na da ina cikin waɗanda suke yaɗa jita-jitewa kai ɓarawo ne, kai mazinaci ne, kai ɗan damfara ne. Dan haka dan Allah ina fatan ka yafe mun, kai mun rangwame. Sai ya ce ya yafe maka, ko ta ce ta yafe maka. Sharaɗa guda hudu sun tabbata. Idan ya ce bai yafe ba, a je kotu a yi maka haddi irin wanda ya dace, sai a je a yi maka. Sharaɗan tuba sun tabbata gare ka. Kun fahimta da kyau? Wa in kanat ghibatan, idan ko ghiba ce, yi da mutum, dama annabi ya fassara ghiba yake cewa zikruka akaka bima yakra. Ita ghiba shine ka ambaci dan uwanka musulmi baya nan da irin abin da baya so. Sai ce idan abin da ka jingina masa nashi din ne, laifinsa ne, sai kake yi da shi a lokacin baya nan, to duk da haka kai ghiba. Idan abin da ka jingina masa ba laifinsa bane ba, yanzu kai abin da yafi ghiba shine buhutan, faqad bahattahu, haka annabi ce, kai masa kirkire kenan. Allah ya tsare. To idan ya kasance giba kai, ko buhutan kai wa mutum, an gane ko? To shi ke nan istahallahu minha, sai ya nemi yafewarsa, tunda ita giba ba a tanadar mata wani haddi ba, an gane ko? giba ba ta na dan matadi ba, buhtani ba ta, amma kazafi shi ne ke da haddi. In ta hallahu sai nemi yafewarsa min ha daga wannan abin da ya yi, wa yajibu an yatuba min jami'i dhunub, malai ya ce ya zama tilas ga musulmi ya tuba daga dukkanin zunubai. Fa in taba min ba'daha sahhat tawbatuhu inda ahli al-haqqi min zalika adh-dhanb, mutun ne yake nau'ikan laifi guda biyar, gashi yana sata, gashi yana tata, gashi yana zina. To in ya tuba daga daya, tubansa ta inganta, ko duk sai ya tuba daga dukkan laifin da yake? Shine malai ke cewa ya zama wajibi ya tuba daga dukkan zunubai, amma fa in taba min ba'daha, idan ya tuba daga wani sashi na zunubin bai tuba daga wani ba, yana zina, yana shan giya, yana tata, sai ji wa'azi ji an faɗi laifin guda gaba daya, sai ya duba ya ga wanne zai iya tuba a yau, sauran sai a hankali. Sai ya tuba daga wani sashi na zunubi. Me ye hukuncin sa? Fa in taba min ba'dha, idan ya tuba daga wani sashi na zunubban bai tuba daga sauran ba, malaiti sahhat tawbatuhu inda ahli al-haqqi, tubansa ta inganta a wurin malamai na gaskiya, min zalika dhanbi, daga wannan zunubin da ya tuba din. Wa baqi alayhi al-baqi, sauran kuma suna nan ana bin shi bashi har ya tuba sannan a yafe masa. Wa qad tazahara dalailu al-kitabi wa sunnati wa ijma'u al-ummati ala wujubi at-tauba, mala yace wa qad tazahara dalailu al-kitabi, haqiqa dalilai na qur'ani sun karfafi juna, wa sunnati haka dalilai na hadisin annabi sun karfafi juna, wa ijma'ul umma tare da ijma'in malamai na al'ummar musulunci, ala wujubi tawbati, bisa ga wajibin tuba, cewa dai tuba wajibi ce. Qala Allah ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum thumma tubu ilay, wa qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha. Wadannan kaɗan kenan daga cikin dalilai na Alƙur'ani, hujjoji na Alƙur'ani da ke nuna wajibcin tuba. Ubangiji ya ce wa tubu ila Allah jami'an, ku tuba zuwa ga Allah jami'an gaba ɗayanku, ayyuhal mu'minun, ya ku mu'minai, la'allakum tuflihun, domin a jikanku. Lafazin la'alla yana zuwa da ma'anar lamu ta'alil, ma'ana domin a jikanku. Ko wani lokacin ya zanto ma'anahu at-taraji wa tawakkul, fatan ajikanku, tsammanin ajikanku. To Ubangiji ta'ala ai baya tsammani, dan mai tsammani shine wanda ba da cikakken masaniya game da abin da zai zo. Amma Allah ya san abin da ya wuce, ya san wanda ake ciki, ya san wanda, saboda ka ba wani maganar tsammani. To wannan tsammani din sai a ce dangane da hukuncin ko ɗan adam, amma shi ɗan adam ba tsammani wurin sa. Amma dai a fassara shi da ma'anar lamu ta'alil, la'allakum tuflihun, domin ajikanku. To shine baka bukatan wani kaddare-kaddare. Wa qala ta'ala, Ubangiji ya ce istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, farkon ayan wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum adhab yawmin kabeer. Wa an istaghfiru rabbakum, abinda alqur'ani ya kunsa yana kira ne cewa lalle ku yi istighfari, ku nemi gafarar Ubangijinku. Istaghfara wato istif'adun ne min al-ghufran, kalmar al-ghufran an ciro ta daga kalman al-ghafru, ghainun da fa'un dara, wanda ma'anahu shine taghfiyatu shay, lullube abu. An gane ko? Idan ka ce ya Allah gafarta min, kaman kana nufin ya Allah ka lullube zunubaina, ya zanto kamar babu su, dan kar ka kama ni da su. Ka sitirce zunubaina, kar su zanto asirri, ma'ana ka yafe min su ke. Wa an istaghfiru rabbakum, Allah ce ku roki gafarar Ubangijinku, thumma tubu ilayhi, sannan kuma ku tuba zuwa gare shi. Yanzu wannan aya sai ta nuna mana akwai bambanci tsakanin al-istighfaru da kuma at-taubah. Istighfari daban, tuba daban. Tuba shine mutum ya kaurace wa zunuban tare da sharuɗan da muka ambata a baya, ya kaurace wa zunubi. Istighfari tunda ya riga ya kaurace, yanzu ai shikenan, an yafe na ba, kawai ba yafe ba, to sai ya yi istighfari, ya roki Allah ya yafe na baya. Istighfari shine a yafe zunubin, tuba kuma shine kabar laifin. Amma tunda kabar laifin wanda kai jiya da shekaran jiya da ɗazu da watan jiya da shekarar bara, kana tabbacin an yafe ko ba yafe ba, baka da wannan tabbacin. Amma idan kai istighfari ba, sai ya zanto kana ruɓanyawa ne. Ina fata an fahimta. Ko da yake da tuba da istighfari duk suna ɗaukar ma'anan juna, idan aka kawo tuba ita kadai cikin alqur'ani ta kunshi har istighfari, idan aka kawo istighfari kadai cikin alqur'ani ya kunshi tuba kuma, dan ba shi iya yiwa kai istighfari ba tare da tuba ba. In ko ka tuba tuba ta gari kuma, to tabbas Allah ta'ala zai yafe maka zunubanka, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Da haka tuba da istighfari suna tafiya da juna. Ina jaddada wannan bayani saboda da yawa daga cikinmu sukan kafa hujja da hadisan da ke nuna falalar istighfari. Sai su rinka istighfari, wannan abu ne mai kyau, amma kuma ba sa tuba daga zunubi. Sai mutum ya fita kasuwa yayi damfara yayi duk abin da bai dace ba. Mutum ya je ofis ɗinsa na gwamnati yayi amfani da mukaminsa wajen yin duk abin da bai dace ba, sai ya yi istighfari 100 da yamma, gobe da safe yayi 100. Kuma ya sake fita yayi damfara, ya sake fita yayi sata, ya sake fita yayi zalunci. Kullum yana istighfari yana zalunci. Ba haka bane ba. Shi yasa duk yadda ya kai ga zalunci baya sakaci da sallah, baya sakaci da istighfari, dan malamai sun faɗa masa istighfari tana cinye zulubi gaba daya. To shi a fahimtar sa zan zana cinye zulubin, ba za a yi ta yin zulubin ana yin istighfari. Duk wanda aka yi yau sai istighfari 100 da yamma, sai istighfari ta cinye shi. Shikenan an riga an huta. To kaga wannan mummunar fahimtar shi. Domin idan kai wannan ma baka girmama Ubangiji ba. Shine na buga mana misali kwanaki da cewa kamar mutum ne aka kama shi da laifin yi wa ƙasa makarkashi, da laifin yunkurin hamfarar da gwamnati. Shugaban ƙasa ya kafa kotu ta musamman wadda take hukuntar da irin wannan mutane. Sai aka je wurin kotun ana bincike, aka gabatar da abin da ake tuhumar sa da kaza da kaza da kaza da kaza, me ya matsayin ka game da shi? Yace kwarai da gaske an kulla makarkashiya ta yin juyin mulki da ni, yunkurin juyin mulki lallai da ni a ciki. Kuma ina so a yafe mun, duk da cewa gobe ma dai in na samu dama zan sake yin attempting. Amma dai a yafe mun. Idan mutum ya yi haka a tsakanin shi da mu'amala da gwamnati, ba sai a ɗauke shi a matsayin mahaukaci ba? Kuma shi wannan shugaban gwamnatin zai kyale ka? Ka yarda fa naka ne, kana kuma neman ya yafe maka, amma da niyyar gobe ma in ka samu dama za ka yi. To shi da yake ɗan adam ne, kila ba za ka faɗa ba cewa gobe in na samu dama zan yi, amma ka yi kulle wannan a zuciyarka bai sani ba. Shi zai yafe maka ne dan saboda bai san cewa za ka yi ba, za ka yi ba. Inda ya sani zai abin nan. To Ubangiji me yake koyuwa a gare shi da zuciyarka? In ka yarda gobe za ka yi, Ubangiji ya sani. Idan ka kulla cikin zuciyarka ka danna daga Ubangiji ya sani. To Allah baya yafe na da sai in ka daura niyya cewa ba za ka sake ba gobe da jibi. To sai ya yafe wanne? Na da. Amma gashi za ka sake, ai tuba ma ba ta tabbata ba kenan. Dan sharɗan tuba guda nawa ne? Ga sunan mun karanta su a baya. An yi kulli anil zambi. An yandama ala zambi. Wa an ya zama ala an ya Allah ya uda ila zambi. Wannan sun sharɗa guda uku. To da zaran ka kare ɗaya, ai babu tuba kenan. Wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Ku roki gafaran Ubangijinku ku tuba zuwa gare shi. وقال تعالى كما الله ياتي يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا يا ودان da suka yi imani ku yi tuba zuwa ga Allah tuba wadda take tabbatacciya kalmar annasuhu daga nasaha yansahu ne nasuhan ko nasihatan wanda shi annasuh ko annasihatu ana nufin istikhlasu shay tawbatan nasuhan yani tawbatan khalisatan ku yi tuba wadda take tatacciyar tuba wadda babu sauran korar wannan zunubin da aka tuba a ciki. Shine wadansu suka fassara ta da cewa ita ce tubar da ba sa ran za a sake komawa zunubi. An fahimta ko? Wannan ita ce taubatan nasuha. Ku yi tuba zuwa ga Allah, tuba taubatan nasuha. Wadansu suka ce a taubatan nasu shine taubatan sadika, tuba ta gaskiya. Wadansu suka ce taubatan khalisa, tuba khalisa, keɓantacciyar tuba don Allah kadai. Wadan suka ce taubatan nasu shine ya jiya tsani irin wannan laifin da masu yin irinsa. To sannan tuba ta zama tabbatacciya. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu qal sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul wallahi inni la astaghfiru Allah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. An karbo hadisi daga Abu Hurairah, Allah shi kare da a gare shi. Yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wallahi ina rantsuwa da Allah inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi, lalle ni ina neman gafaran Ubangiji, ina komawa ga Allah fil yaumi a kowane yini aksara min 70 marra, sama da su 70. Annabi ce ina neman gafaran Ubangiji, ina tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a yini sama da su 70. To sai malamai suke cewa shi annabi ai ma'asumi ne, baya laifi, ba kamar sauran daidaikun mutane yake ba, ba kamar sauran gamagarin mutane yake ba. Wanda yake tuba shi ne maimai, mai zunubi ko mai laifi? Annabi ko baya da zunubi, baya da laifi. To menene ma'anar a ce ya tuba? Menene ma'anar a ce yana istighfari? Dan me zai roki a yafe masa laifi bayan ko gashi bai riga ya aiwatar ba? Sai waɗansu malamai suka ce wannan tubar da annabi yake yi da istighfarin da yake yi, yana yin tuba ne da istighfari daga ƙananan laifuka, dan su annabawa ma'asumai ne ta fuskar kaba'irul dhunub, manyan zunubai, amma ba ma'asumai bane ba ta fuskar sagha'irul dhunub. Kun fahimta ko? Allah ya kare su ba za su yi dukkan wata kaba'ira ba, zina, tata, shan giya, damfara da sauransu duk ba za su yi ba, amma ƙananan laifi ba a kare su ba. Dan haka ƙaramin laifin shine yake wa tuba din, shine yake wa istighfari dan a yafe masa. Haka waɗansu suka ce, waɗansu malaman suka ce a'a, ai annabawa ba a sumai ne ta kowace fuska, sagha'irul dhunub wa kaba'ir, manyan zunuban da ƙananan gaba ɗaya, sai dai annabi yana tuba, yana istighfari dan ya sunnanta wa mutane. An fahimta ko? Dan ya sunnanta wa al'ummarsa. Inda bai yi ba, ƙila mu ji mu ba za mu yi ba, amma tun da gashi shi kansa ma da ba yi da laifi ya yi tuba, ya istighfari, to na ga mai laifi. Ai min babi aulaki, shi ya fi dacewa ya tashi ya yi. Waɗansu kuma suka ba da ansa da cewa ai akwai al'amurra da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi na shagala ga barin wani abu mai muhimmanci. Wannan shagala ɗin a wurin gama garin mutane ba laifi bane ba. Ka shagalta ka manta tsawon awa ɗaya ko awa biyu ko a dukkan wannan yinin baka yi istighfari ko ɗaya ba, baka yi zikiri ba, baka yi salati ba, baka yi kaza ba. A matsayin gama garin mutum in yi wannan babu laifi a kai, tunda ba zunubi yayi ba. Amma a matsayi irin na annabi, in ya shagaltu da zikirin Ubangiji tsawon wani lokaci, to ana kirga wannan a haƙƙin annabawa kamar kuskure. To da haka sai yake yin istighfari saboda me? Saboda irin wannan ƙaranan al'amura. Maganganu dai daban-daban da malamai suka yi. An gane ko? To dan saboda haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ina tuba zuwa ga Allah ta'ala, kuma ina istighfari a yini guda, wato ainihin har su 70. Ko sama da su 70. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi. Wani hadisi na Muslim, annabi ce innahu la yughanu ala qalbi, wani lokacin akan fitirce mun zuciyata. Abin da yake nufi, nukan samu shagalar zuci, in ɗauki wani lokaci ban yi wato zikiri ba, wa inni la astaghfirullaha kulla yawmin 100 marra, kasancewar wannan shagalar zucin sai in yi istighfari a kowace rana sau 100, dan saboda shagalar da na samu ta wajen zikiri a cikin bulbunta da me da istighfari. To da wannan fasarar ne waɗansu malamai ke cewa wannan hadisi na Muslim kamar yana taimakawa wajen fito da ma'anar wancan hadisi da makaranta ta. Duka da yana nuna mana falalan tuba ko matsayin tuba, domin gashi Allah ya ce ayi tuba, ga kuma hadisai annabi kansa yana tuba. Wa an al-Azhar bin Yasar al-Mudhari radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب في اليوم 100 مرة. أنكروا حديثي دغ الأغر ابن يسار المزني. الأغر ابن يسار المزني الله سكار دا أغريش. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله قرأ دامنشن الله سبت أغريش ياشي. Wannan sahabin suka ce baya da hadisi sai wannan a cikin dukkan littafan sunna hadisin sa daya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce ya ayyuhan nas, ya ku mutane, tubu ila Allah, ku tuba zuwa ga Allah. Wastaghfiruhu, kuma ku nemi gafaran zunubai da kuke tsakaninku da Ubangiji. Fa inni atubu fil yawmi 100 marra, ni a kowane yini ina yin tuba har sau 100. To shi da suka fassara tuba din nan da yake nufi a nan istighfari kenan a baya. Dan da istighfari da tuba suna ɗaukan ma'anan juna. Ina tuba zuwa ga Allah, wato 100 marra har sau 100, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa. Rawahu Muslim, wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi. Hadisi na gaba, wa an abi Hamza ta Anas ibn Malik al-Ansari خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه قال an karbo wannan hadisi daga Abu Hamza. Abu Hamza shine Anas ibn Malik al-Ansari wanda ke khadimin manzon Allah ne. Mahaifiyarsa Ummu Sulaym ta kawo shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ga dana nan ka kula da shi kuma zai ci gaba da yi maka hidima. Anas da kansa yake cewa lokacin da Annabi ya zo Madina ina shekara 10 a duniya kuma ya zo muka yi shekara 10 da shi, don haka Annabi ya bar duniya ina da shekaru 20. A waɗansu wuraren yace shekara 21 a duniya ta baka. Kaga yana cikin mai matasan sahabbai. Yana cikin samarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin falalarsa, mahaifiyarsa kanta tana da matsayin da Annabi ya kai musu ziyara gidansu. Da Annabi ya kai musu ziyara ya samu nuri ya salla kuma yayi addu'a. Cikin abin da zai roƙa, yana cikin addu'a sai tace in dai ka gama abin da zaka roƙa to kuma yana da wata kibantacciyar bukata. Mene ke bantacciyar bukatar ki? Sai ke bantacciyar bukata ta shine khadiminka Anas ibn Malik sashi cikin addu'a. Sai Annabi ya tashi sashi cikin addu'a yace Allahumma aksir malahu wa waladahu. Allahumma barik lahu fihi. Allahumma aksir, ya Ubangiji ka yawaita masa ƴaƴa, ka yawaita masa dukiya. Ya Allah ka sanya masa albarka cikin dukiyarsa. Anas ibn Malik yace da na ciki na in banda jikoki ma sun kai 120. Da kawai 120. Dukiya ko Allah ba shi dukiya mai tarin yawa. Wannan hadisi na cikin Bukhari. Saboda albarkar addu'a Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Anas ibn Malik ke cewa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi yace, Allahu afrahu bi tawbati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin. Yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, Allahu afrahu bi taubati abdi, Ubangiji ta'ala shi ne ya fi farin ciki da tubar bawansa yayin da bawa ɗin ya tuba daga zunubi. Min ahadikum, sama da ɗayanku, saqata ala ba'irihi, wanda ya fado daga kan raƙuminsa ko kuma wanda ya tsinci raƙuminsa. Wa qad adallahu, alhali raƙumin nasa ya riga ya ɓatar da shi, fi ardin falatin, a wata ƙasa ta sahara mai faɗin gaske. Mutum ne makiyayi, ako matafiyi, ya zauna wani wuri ya yada zango ya huta, ya ɗan ɗaure akalin raƙuminsa, ashe bai ɗaure shi sosai ba, sai raƙumi ya warware ya tafi sa. Gashi cikin sahara, ba ya zai iya yanke wannan ratar tafiyan mai nisan gaske, face sai kishirwa ta riske shi da yin wasan kashe shi a hanya. Ya nemi raƙumin ya rasa, can kawai kamar ki ce sai gashi ya haɗu da raƙumin, wani irin farin ciki zai yi? Ai ba ƙarami ba ne ba. To wannan farin cikin da ɗayanku zai yi idan haka ta faru gare shi, Ubangiji ta'ala yana yin farin ciki sama da wannan yayin da mai zunubi ya tuba daga zunubi. Haka yake, inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, fa qaddama at-tawwabina ala al-mutatahhirin. Sai Allah ya gabatar da at-tawwabun, masu tuba, akan al-mutatahhirun, masu tsarki. An gane ku? Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Ubangiji na farin ciki da bawa kenan. Wannan hadisi a wannan riwaya, wato muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka ruwaito, wa fi riwayatin li Muslim, amma a wata riwaya da Imam Muslim ya ruwaito shi kadai, yace lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdi hina yatubu ilay min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin. Yake cewa lallahu ashaddu farahan, wallahi Allah shine mafi tsananin yin farin ciki, bi tawbati abdihi, da tuban bawansa, hina yatubu ilayhi, yayin da bawa yake tuba zuwa ga Allah din, min ahadikum, sama da ɗayanku, sama da farin cikin ɗayanku, kana ala rahilatihi, wanda ya kasance akan dabbarsa ta hawa. Rahila, dabbar hawa, wanda ake yin doguwar tafiya da ita. Shi yasa galibi waɗanda suke fassara shi da raƙumi, ko ta matar raƙumi, ko namijin raƙumi, duk ana kiransa da shi rahila, wato dan yana yin doguwar tafiya. Dan raƙumi na yin sati ko sati biyu ba tare da ya buƙaci ruwa ba. In dai shan ruwa ya koshi wani sai kwana 20 bai shan ruwa ba. Kaga shi ya dace da tafiya cikin sahara. Sai da kwan samu ƙarancin ruwa ba matsala, sama da doki ko godiya ko alfadari, wanda kullum sai ya buƙaci ruwa. To Ubangiji ta'ala na tsananin farin ciki da bawan da ya tuba zuwa gare shi, sama da ɗayanku, wanda ya kasance ala rahilatihi, akan dabbarsa ta tafiya, bi ardin falatin, a wata ƙasa mai faɗi, wato ko cikin sahara ke. An gane ku? فانفلتت منه سي wannan dabbar ta ta kubuce masa ta tsalale ta barci wa alaiha ta'amuhu wa sharabu akan ta duk kayan guzurin sa yake abincin sa da abin shan sa fa ayin sa minha yana meta ya rasa har ya dai bi tsammani ya dauka lalle ba zai ganta ba kaga ya dai bi tsammani kina ya tsaya kawai yana zaman jira mutuwa ta zo ki da cikin sahara yake fa ata tajaratan sai ya zo gindin wata bishiya fattaja'a fi dhilliha sai dan kishin gida karkashin inuwar wannan bishiya wa kad ayyata min rahilati ya riga ya dai bi tsammani wajen samuwar dabbar sa fa bainama huwa kadhalik yayin da ya kasance kamar wannan hali da muka ambata idza huwa biha fatsam sai ga dabbar ta shita qa'imatan indahu kawai ya dauke ya ganta sai akan sa fa akaza bi khitamha sai ya rike akalarta thumma qala min shiddatil farhi saboda tsananin farin ciki sai ya ce allahumma anta abdi wa ana rabbuka dani da ubangijinka annabi ce akhfa amin shiddatul farhi har kuskure yayi ma saboda farin farin ciki to duk da wannan farin cikin nashi fa farin cikin Allah in mun tuba daga zanubi yafi wannan ya dama wannan ya shanye wato ubangiji ta'ala na san bayan sakin dan haka ya yan uwa mu yi kokarin tuba daga zanubi idan kana laifuka guda 10 a kullun kai kokarin duba daya wanda kake gani yafi sauran girma ka tuba ana nan ka sake dubawa cikin tuskar laifukan ka wanne yake bi masa din girma ka sake tuba da haka ranka tuba gaba daya kuma ko da mai wa'azi ko mai karantarwa idan ka samu mutun na laifuka guda 10 a matsayin ka na mai wa'azi in zaka bi salon kira irin na annabawa karka ce duka guda 10 nan sai ya tuba in ba haka ba shikenan ku rabu nemi wanne yafi girma wanne yafi hadari ga shirka fa ga bid'a ga kuma sabo wanne ya fi girma cikin waɗannan guda uku to kaga sai ko kokarin hana shi shirka ko da shekara za ku yi kuna yi da ya bar shirka ana nan kuma wanne yake bi masa bid'a sai ka kokarin ya bar bid'a sannan ai kokari ya zo bar sa wannan shine salon kira Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo samu mutanen jahiliya ga shirka ga kisan kai ga fashi da makami ga zina ga shan giya tace sai zo dauki laifi guda yace kaza ba kyau ku daina kaza ba kyau ku daina tace farkon ma abinda aka rinka saukarwa waɗansu surori kanana minal mufassal wanda a cikin su akwai ambaton aljanna da wuta kawai shine a cikin su ba cewa yi kaza ko ka bar kaza wuta aljanna kawai ake ambato a ciki ana nan sannan aka ce ku daina shirka ana nan ku daina kaza ana nan ku daina kaza ku daina kaza tace da ya zo lokaci kadan a rana daya ya ce wa mutane ku daina shirka ku daina zina ku daina shan giya ku daina tace ku daina faji ta ce ai da sun ce ba za mu daina ba haka Aisha ta ce amma annabi ya rinka ban mutane mai ɗaiɗai a hankali to haka salon kira yake haka kuma salon wa'azi yake babban abin da ake so ka nuna damuwarka wajen kokarin ka shiryar da dan adam ka kuma dauri hakuri wajen kiran mutane zuwa ga gaskiya ba lallai bane ka kiraye su yau su ansa amma a samu shekara biyu ana yi kuma kullun idan kai kira ba ansa ba ka kwatanta cewa shin su ne suka kangare ko ni ne na ban yi amfani da sallan kira da ya dace ba dole an samu tangarda a wani wuri kafin ka zarge su da kangarewa ya kamata ka duba sallan kiran da kake amfani da shi da kuma sallan kira ne na koren jama'a na zagi na cin mutunci na harigido ko kuma sallan kira ne wanda yake ginuwa akan udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidatil hasana idan ka gano inda tangarda take sai gyara ya maka sauki in ba gane inda tangarda take ba sai ka dade baka gyara ba a gane ku wannan hadisi nan take yana nuna mana siffantuwar Allah da farin ciki cewa Allah na farin ciki da kaza duk da cewa waɗansu sukan yi tawilin wannan alfarah din su ce abinda ake nufi da farin ciki shine kasancewar Allah ya yarda da mutum to yarda ma ai dan adam yana yarda suka ce ba a siffanta Allah cewa yana farin ciki dan mutane su ne suke farin ciki idan an siffanta Allah da farin ciki kamar ya kamance shi ne ya da mutane da haka sai su ce ai wai Allah yana yarda da bawa sama da yardar da ɗayan ku ke to yarda ce dan adam ke ko farin ciki lokacin da ya samu rakumunsa bayan ya neme shi ya rasa farin ciki ne kaga za su yi tawilin haka ba zai yiwu ba sannan idan suka mu ɗauka akan yarda ne shi ma dan adam baya yarda radiyallahu anhum wa radu anhum ai ga yardar dan adam ga kuma ta ubangiji ta Allah to amma yardar dan adam daban yardar Allah kuma yawa duk abinda Allah ya siffanta kansa da shi cikin Qur'ani ko annabi ya siffanta shi da shi cikin hadisi kar mu yi tawilin sa mu kyale abin yadda yake mu ce farin ciki amma lalle farin cikin Allah ya saba manna farin cikin bil adama mu ce Allah na son bayi inna Allah yuhibbul ladina amma lalle soyayyar Allah ta kawo banda soyayyar dan adam lalle Allah na ji din Allah ya kawo banda dan adam Allah na gani ganin Allah ya kawo banda ganin dan adam to shikenan mun tsira amma idan muka ce al farahu ba farahu ake nufi ba yanzu wannan da'awa ce cewa ba shi ake nufi ba kuma sai mu zo mu ce kaza ake nufi kaga da'awa ta bi kenan da'awa farko cewa ba shi ake nufi ba tana bukatar dalili da'awa ta bi cewa ga abin da kuma ake nufi ita ma tana bukatar dalili kaga ya zama abin nan kenan sannan duk wanda suke wannan sun ce al farahu anan gurin majaz ne ba hakika bane ba to shi ku ka'ida koda waɗanda suka yi da majaz suke ta al aslu fil kalam hamluhu ala haqiqati wala yusaru ila al majaz illa li dalilin yujibu zalik ka'idar zanti ana daukar shi akan hakika ba a koma zuwa ga majazi sai in akwai wani dalili da ya tilasta haka sai in akwai wata karina dole kafin a ce wannan zanti majaz ne ba hakika bane حديثي نجبا وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أنكر قولنا حديثي دقاء أبو موسى وتحديثي نشاة قصي نقول وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكر قول حديثي دقاء أبو موسى الأشعري الله شكار الداء قريب دقاء من ذنق الله صلى الله عليه وسلم من ذنق الله صلى الله عليه وسلم يات إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها من ذا الله تعالى من تثبت قريش يتي إن الله عز وجل يبسط يده بالليل للي الله تعالى ينا سنف دهننسا دددري ليتوب مسيء النهار دومن وندي اللي فيه a cikin yini ya tuba Allah ya karɓi tubansa dare yanzu ya shigo ko ubangiji ta Allah na shimfiɗa hannunsa don karɓan tuban bayi da suka yi zunubi da wani a wannan yinin don kasa jinkirta su a to ai ba aikin dare kenan sai gobe dan adam kenan shine za ce ba aikin dare sai gobe amma ubangiji ta Allah ba wani lokaci shi la yu'assiru alaihi zaman shi dai wani dare da rana ba da tasiri dangane da abin da ya shafi lamuran ubangiji ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وبنجي نا تنفد هنسه da yini kuma wato da rana kenan liyatuba musiqul layl domin wanda ya laifi cikin dare kuma ya tuba Allah ya tuba dan abu da nan mutum a cikin abu baje kuwa har ya zuwa lokacin da rana za ta kada ya zuba a hadi da gamin kuma ya Allah ya tuba kowane irin zunubi mutum yake ya tuba Allah zai karɓi tubansa abinda ake bukata tuba ita kuma tuba ba a cewa yanzu dare ne bari in bari sai gobe da safe ba a cewa yanzu rana ce bari in bari sai da dare to tunda zunubin rana ba a jinkirta shi zuwa dare wajen tuba na dare ba a jinkirta shi zuwa gari ya waye wajen tuba to ina ga mutumin da zai jinkirta zunubin yau har zuwa sai nan da sati ko sati biyu ko sati uku menene ya baka tabbacin za ka kai sati biyu ko uku masu zuwa nan gaba ai ya kamata kai wa kanka tanadi ka sani mutuwa dai ba za ta sanar da kai ba lokacin za ta zo tare dai kuce ko ina ne ko kana tafe ko a zaune ba ta ko kunyar suwa ne da tana da makangare ne ai da lamaru da bai bace ba saboda haka ita mutuwa ba ta da tabbas dan uwa rikayi da lura ba a ci mata kau da bara sakurin ruwa ba ta hira ko gidan gafiya da bera ba ka san mata in ka je gudu ba ka shiga gidan gashira ka shiga gidan fera dai ba ka za ka tserewa mutuwa ba dan duk inda kake sai ta same ka ta tana sama ta sadaɗo ta buge shahu ya faɗo a ruwa ta farma kwaɗo ƙarƙashin ƙasa in ta kurɗo ba ta ƙyala sari da kurkudu ba aina mata kono yadrukkum almautu walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke sai mutuwa ta riske ku to tunda mutum haka ne ya san duk inda yake mutuwa za ta riske shi dan me za ka jinkirta tuba dan me za ki rinka sa ranar tuba sai nan da kwana kaza ko da wata kaza ko shekara kaza dan me samartaka za ta dauke ka karin da cewa ai yanzu lokaci na ne haka sauran samari suke cewa yanzu time din sa ne zai dan gongoje ya shakata sai nan gaba ya tuba bayan ya tuba wace ma za ka tuba wace ma za ka tuba kai balla da ka tuba a lokacin ko kuma matasa mata sai ta gani yanzu ita yar autan mata ce san kowa kin wanda ya rasa kyale ta ta gongoje sai nan gaba ta tuba waye ce miki nan gaba zaki kai har lokacin da kike tare ai mutuwa ba ta tabbata to da haka sai mutum ya gaggauta tuba kenan
tun kafin rana ta hudu ta yamma, domin dubu fadin lokacin fa, idan rana ta riga ta hudu ta yamma, to a lokacin tuba ba ta da amfani. Shi ne Allah ya ce, yawma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Ranan da wani sashi na ayoyin Ubangijinka ya zo, to a rannan fa babu wata rai da imanin ta zai mata amfani, in ba ta yi imani ba sai a rannan. Babu wata rai da aiki zai mata amfani, ko da ta yi imani, in ba ta fara aikin ba sai a rannan. Dukkan rana in ta hudu ta yamma fa, to tuba, wato ka ce bari in yi aikin alkhairi yau, bayan da ga imani ka kin aikin alkhairin, aikin ba zai amfani ba. Ka ce bari in tuba yau, bayan da baka yi imani ba, da baka tuba ba sai yanzu, ka ce za ka tuba, to wannan tuban ba za ta yi amfani. Shi yasa annabi ke nuna cewa a gaggauta ita tuba din. Kuma yanzu ka tuba duk faɗin lokacin nan, ai kai ka san cewa ba za a iya baka ko da rabin sa ba. Daga turo annabi zuwa ga huduwar yar rana, yanzu turo annabi zuwa yanzu shekara 1400 da wani abu. Ba haka bane ba, da 420 da wani abu, turowa ba wai hijira din ba, har da 20 da wani abu. To wannan shekarun ka duba tsawon su, kai a ciki nawa ne naka? Dan adam ba wanda ya dace a duniya shine za ta ga shi mai shekara 100, amma annabi ya ce galibin shekarun al'umma ta 60 ne zuwa 70, yace kadan ne wanda suke ketare 70 a cikin jama'a. Duk goma da wuya ka samu daya cikin wanda suke ketare 70, to ina mutum zai jinkirta tuba kenan. Hadisi na 19, wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man taba qabla an tatlu' ash-shams min maghribiha taba Allahu alaihi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man taba, dukkan wanda ya tuba, qabla an tatlu' ash-shams min maghribiha, kafin rana ta hudo daga mafadarta, taba Allahu alaihi, to Allah zai karbi tubansa. Sai zanto kishiyar wannan shine, dukkan wanda bai tuba ba har zuwa lokacin da rana ta hudo ta yi mafa, shi fa Allah ba zai karbi tubansa ba. Kishiyar wannan ma'anar kenan. Rawahu Muslim, wannan hadisi Imam Muslim ne ya rawaito shi. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وان حديث أنكر قوش دقى أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن شيني عبد الله بن عمر ابن الخطاب الله شكاري دا أقريش ينا قيدة تكي متى سنسى حبي كم ينا تكي متى نند تكي دبند الدقي دنقل دي سنة رمضان الله صلى الله عليه وسلم. Da zaran an ce annabi ya yi kaza baya sakaci da shi sai ya aiwatar. Wata rana na tafiya akan hanyar Makka zuwa Madina tare da ayarin mutane, sai suka ga ya kauce ya saki hanya, ya je ya zagaye wata itaciya da raƙumarsa, ya sauko ya yi sallah ya tashi ya tafi. Suka ce me yasa kai haka? Yace annabi na ga ya yi haka, ni ma shi yasa ne, ban san me yasa ya zagaye bishiyar ba, ni ma na zagaya dan ya zagaya. Yana da bin diddigi bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba sakaci cikin lamarinsa. An gane ku? Abdullah ibn Umar yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yace inna Allah azza wa jalla, lalle Allah mai girma da buwaya, yaqbalu tawbatal abdi, yana karban tuban bawa, yayin da bawa ya tuba din, ma lam yugharghir, matakar bai kai gargara ba. Abinda ake nufi gargara, an taslar ruhul hulquma, shine lokacin da rai ya zo makogaro, to gargara kenan. Ka san rai a jikin dan adam babu wanda sai inda yake saiwa sai Allah, amma tare da haka yana nan, kuma rai din nan yana nan da gangan jikinsa, amma a ina yake babu wanda ya sani sai Allah. Dukka tara masana na duniya kan cewa a ina rai yake ba su sani ba, cikin kwakwalwa, a cikin zuciya, a cikin huhu, a cikin jini, a cikin hanta, a cikin meye, babu wanda ya sani. Wa yas'alunaka anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma ulimi illa qalila, suna tambayar ka dangane da ruhi ko rai a ina yake, ka ce da su rai yana cikin lamarin Ubangiji na, shi kadai ya san inda rai yake. Ko mutane ba abinda aka ba ku na ilimi sai dan kadan, wannan yana cikin abinda ke nuna gajiyawar dan adam. Kowa ya yarda yana da rai, amma ina rai yake bai sani ba. Amma da ka tambaye shi kana da rai, zai ce wannan wace irin tambaya ce, ya zaka ce ina da rai, gani ina magana ina, amma ina rai yake babu. Abinda ke nuna akwai shi shine rai din za a zaro ta lokacin da mala'iku za su zo, tawaga na mala'iku suke zuwa hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarrun. Tawaga ta mala'iku za su rakko malakul maut idan suka zo su aikin su su matso rai din a jikin dan adam, ana tatsowa kamar da ke tatse hanji har ta zo makogaro, idan ta zo lokacin nan sai mala'ikan mutuwa ya zare ta shi kadai, idan ya zare kuma sai ya baiwa mala'ikun da suka cancanta, idan na rahama ne a basu, idan na azaba ne a basu, gwargwadon halin bawa da ayyukansa ko imani ko rashinsa. To Allah na karɓan tuba ne lokacin da rai kafin rai ta zo makogaro, amma idan an fara tatso rai jikin ɗan adam har ta zo makogaro kafin a ce za a fitar da ita sai mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah, alhali da ba Yahudi ne shi ko Kirista ne shi ko ba Majusi ne, Allah ba zai karɓi imaninsa ba. Kun gane da kyau? A lokacin akwai salon ragowar rai ko babu? Akwai, amma ya kawo wata matuƙa, ita ce ƙarshen gejin karɓan tuba, daga nan ba za a karɓa ba. Shi ne Ubangiji Maɗaukaki ke cewa walaysatit taubatu lillazina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an walillazina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum azaban aliba. Yace ba tuba bace ba ga waɗanda suke aikata mugunyan aiki har sai lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayansu, sai ce yanzu dai na tuba, na tuba ya Ubangiji, daidai lokacin rai kuma ta zo nan. Annabi ya ce Allah ya ce ba za a karɓi wannan tuban ba, haka wanda suka mutu kan kafirci ba za a karɓi tubansu ba. Irin wannan tubar Fir'auna ya yi, Allah ya ki karɓa. Hatta idza adrakahu al-gharqu, har sai lokacin da ruwa ya dilmiye da shi, qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimina. Kaji jumla fa? Jumla akute yace aman na imani na sakankance na yadda annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila, tabbas ba wani abin bauta sai wanda banu isra'ilawa suka yi imani da shi, ba wanda kibtawa suka yadda da shi ba, sai wanda banu isra'ilawa suka yadda da shi, wa ana min al-muslimina, ni ma yau ina cikin musulmi. Sai Allah ce al'ana, a yanzu kenan, a yanzu, wa kada sai ta kablu wa kunta min al-mufsidin, bayan da ka yi safo ka kasance cikin mabarnata, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran min an-nasi an ayatina laghafilun. Da haka duk wanda zai tuba sai ya tuba, kar ya zo sai yana gadan asibiti sai yana kwance a gida an zaro rai zuwa makyangyama zuwa makogaro sai ce zai tuba, sai dai lokacin da rai zuwa makogaro ko ka tuba ba za a karɓi tubanka ba sai an kama ka da wannan zanubin gobe kiyama, ko kin tuba ba za a karɓa ba sai Allah ya kama ki da wannan zanubin gobe kiyama. Kafin a zo wannan matsayin kagan zai zaka ce za a ci gaba da karɓan tuba har ya zuwa lokacin da rana za ta hudu ta yamma, sai wani ga ato ai da sauran lokaci, kila nan ga wani shekara 100, kila sama da 100 bari ya ƙara shakatawa. To amma za ka ce za a ci gaba da karɓan tuba mutukar ba a zalo rai ya zo makogaro ba, sai ka ga abin ya dawo ina, ya dawo kusa. Idan ka dubi hukuncin dukkan mutane lokacin da saura, amma idan ka dubi kanka kai kadai to lokacin ya zo kusa kenan, domin da zarar rai ya zama kogaro kuma babu wata magana kenan. Shine Allah ke cewa falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana sunnatullahi allati kad khalat fi ibadi wa khasira hunalikal kafirun. Imanin su ba zai taba yi musu amfani ba tunda ba su yi ba har sai lokacin da su ga azabar mu. An gane ko? Wannan hadisi rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun, Imam at-Tirmidhi ce hadisi ne hasan. وعن ذر بن جبيش قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين. أن كربو حديثي دك ذر بن جبيش صحابي نتكين صحابي قال أتيت صفوان بن عسال نازو إنا تنبير صفوان بن عسال أسأله إنا تنبير سا عن المسح على الخفين دنگني دين شافا أكم خفتي. Idan an ce huffi shine takalmi na roba ko wanda aka yi da auduga, dukkan abin da mutum zai sa wanda zai rufe idan sawu ya zo mai huffi a larabci, sawa'un takalmi ne, sawa'un safati da roba aka yi, da auduga aka yi, da fata aka yi, sunansa huffi. To amma shi huffi ana bambance shi da takalmi, dan galibin mutanen dadin idan sun sa huffi kuma sai su sa takalma. wato sai ga wani abu ne da ake yinsa kamar jaka ga kafar dan adam, wani yakan zo rabin kauri, wani kuma koda dai bai zo rabin kauri bai kan zo dai ma alwallanta, wani koda bai karaso ya dai wuce idan sawu, ala kulli halin ya rufe ina idan sawu. To wannan abin da yake rufe idan sawu, ko a yi shi da fata, ko a yi shi da roba, ko a yi shi da auduga, ko a yi shi da kowane irin jinsin abu ne, shine ake kira kufi. To sai na zo nake tambayansa dangane da shafa akan kufi. Fakala sai ya ce ma da abika ya zirru, ya kai zirru me ya kawo ka? Safwan bin Asal kenan ke tambayar zirru bin Zubay. Kul fakultu sai na ce ibtigha al-ilmi, na zo neman ilimi. Ashe in za ka yi tambaya ta addini ko mun ganganta ta menene? Neman ilimi ne. Na zo neman ilimi. Fakala sai Safwan ya ce da ni innal mala'ikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Bishara kenan tun kafin ayi fatawa din sai yake bashi fa'ida. Yace innal mala'ikata, lalle mala'ikun Allah, tad'u ajnihataha li talibil ilmi, suna sauke fuffukan su dan dalibin ilimi, ridan bima yatlub, dan saboda nuna yarda kan abin da yake nema. Mala'iku suna sauke me fuffukan su. To sai malamai suka yi fassara daban-daban. Wadanda suka ce sauke fuka-fukai bi ma'ana ta kufu ani tsayaran, mala'iku kenan suna daina tashi sama, kasan tunda suna da fuffuke zai zanto suna amfani da fuka-fuki ne wajen mai tashi sama, kamar da zuzu ke amfani da fuka-fuki. To da zaran an sauke shi mai za a yi kenan? Sauka za a yi kenan. To mala'iku idan so ga ɗalibin ilimi kan hanya daga makaranta zuwa daga gida zuwa makaranta, kan hanya daga gida ya sanya littafinsa zai tafi inda ake karatun hadisi, littafin hadisi ne, littafin fikihu ne, littafin tafsiri ne, ya makale littafin su a hamata, duk inda mala'iku suka ci karo da shi sai sauka gefe su tsaya har sai ya wuce. Suna sauke fuka-fukan su su daina tafiya har sai ɗalibin ilimi ya wuce, don nuna yadda da abin da yake. Wadansu suka ce taza'u ajnihataha, ma'anar wannan mala'iku suna sauka a inda ɗalibin ilimi yayin da ya zo gaban malami da littafi, sai mala'iku su sauka litastami'a ila ma yuqalu fi zalikal majlis, dan su saurari mai za a ce. Wadansu suka ce a suna sassauta fuka-fukansu su sauka dan su rinka yi wa ɗaliban ilimi addu'a. Kowace ɗaya cikin waɗannan fasarar guda uku me mutum ya rasa? Mala'iku sun ganka sun sauka dan sai ka wuce su ci gaba da tafiya. Mala'iku ka ɗauko littafin ka zo wajen malami za a fara karatu, su ma sun zo sun sauka su ji. Mala'iku sun sauke fuka-fukansu suna maka addu'a dan ka ɗauko littafin ka tafi makaranta, suna maka addu'a dan girman Allah wannan wace irin falala ce? Ɗaukar karamin falala bace. Zirru wa an zirri a can baya kenan. Saboda an idan ko muka ce zirru wato li'irabi ya canja. Dan kan dukkan suna ya kamata ya zanto marfu'i, sai dai idan sababin nasaba ya zo ko sababin kasra. Sai dai in wannan su ba baya cikin mawrabat yana cikin mabaniyat. Shi yasa zan ce zirri wani lokaci, wani lokaci in ce zirru, ka'idar li'irabi ne canja. Ka fahimta ko? Wato suna yin haka ridan bima yatlubu, dan nuna yarda da abin da yake yi. Fa qultu sai nace da shi innahu qad hakka fi sadri al-mashu al-khuffain, yace wani abu ya min kai da yi cikin zuciyata dangane da shafa akan hu. Abin nufi ina da shakka, ina da zace-zace, ba ni da cikakken bayani akan yaya ake yin shafa akan huffi, ko tsawon lokacin da ya kamata mutum ya ci moriyar wannan wato rukhsa da annabi bayar. Ba'dal gha'ithi wal bauli, bayan mutum ya yi bauli, bayan mutum ya yi bayan gida. Wa kunta mar'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, kai ko kana cikin mutanen da ke cikin sahabban annabi. Shi zirru ke tayawa Safwan ibn Asad. Dan haka da wannan ne wadansu suka ce shi zirru din ba sahabi bane ba kenan, yana cikin shugabannin tabi'i. Wadansu kuma sun sa shi cikin sahabbai. Kun gane ko? Faji'tu as'aluka, dan haka sai nazo ina tambayarka. Sai wannan ke nuna duk lokacin da hukuncin musulunci ya daure ma kai ya kamata kai tambaya. Kuma yana daga cikin kimanta ilimi, wato kai tattaki zuwa ga malamin da zaka tambaya din, ko in ya zo wajen karatu din sai ka tambaye shi. Amma idan ka ga mutum a hanya yana da uzurin sa, sai ka tsare yawwa akramakallah, wallahi dama ina da wata irin karamar tambaya. Sai wani malami sai ka bari sai ta girma din da karamar. To kaga wannan dai bai niyyar tambaya ba, ganin ka yi araha sai kawai ce bari ya tambaya, da bai ganka ba da bai yi ba. To amma dukkan mutumin da yake kimanta ilimi, abu ya taso masa mai girma, sai ya bari sai an zo makaranta sai ya rubuto, ko ya bari idan an tashi sai ya ce da malamin da Allah in dai zaka bani lokaci na da bukatun tambaya, in ko baka da lokaci yanzu ba ni wani lokaci a ina za mu haɗu ko a gida ko a masallaci, sai malamin ce mu haɗu lokaci kaza ko a gida ko a masallaci. Duk wanda kaiwa haka zai gane lalle ka kimanta abin da kake nema, da haka sai ya baka ansa da cikakkiyar wato ainihin yarda da abin da tambayar ka, shi ma zai gina tsuwa ne baka ansa, ya kamata ya ansa bukatar ka. Amma kaga mutum kawai dan wani ma danja za ta hada ko baki irin traffic lights din nan, sai kawai ya tsare ka yace yauwa akar mukan lada ma ina tambaya da Allah mu danyi bakin wayan za ku yi tambaya. Wallahi mutane haka duk suke a garin nan galibi. To kaga duk wanda kaiwa haka, ni dai kai idan kai ma haka ba zan gane cewa ka kimanta ilimin ba, da haka kuma ni tunda na dauka a cikin rayuwa ta ilimi shine abu mai kima, irin wannan ansar ba zan baka ita ba, tunda na san da bashi kake bukata a wuri na a ce ni mai kudi ne zaka nemi 100,000, 200,000, kai ka san ba zaka tambaye ni akan a bakin danja ba, ba haka bane ba, san ko zaka yi idan ka zo gida ka je gidan mai attajiri ka yi sauko karfe 6 kai fita, ka san fa ba shi da zai fita ba sai 10, amma ka yi sauko ka zauna kana jira ya fito ya tashi ya kinsa ya menene ya fito ba idan ya ganka ya danyi kuma ka kallon banza zai wuce, amma duk zaka tsaya dan kana kimanta abin da ka zo karfa. Amma malami ko ba za ka yi tattaki ka je wajensa ka duba wannan bawan Allah tattaki ya je wajensa fa wani yace fa ji ituka as'aluka, dan haka sai na zo ina tambayar ka dan kana cikin sahabban annabi, hal samitahu yadhkuru fi zalika shay'a, shin ka ji annabi na ambaton wani abu dangane da shafa akan hufi, kala na amsaite e kana ya amuruna idza kunna safran, annabi ya kasance yana umartan mu idan mun kasance matafiya, safran jam'i na musafir aw musafirina, ko in mun kasance musafirina matafiya, ko dai yayi amfani da kalmar safran ko yayi amfani da kalmar musafirina wanda duk ma'anar su daya ce matafiya, yana umartan mu in mun kasance matafiya alla nanzi akhifafana, kar mu ce zamu tire hufin mu, salasata ayyamin wa layalihinna, har tsawon kwana uku da dalaransu, illa min janabatin, sai fa in janaba ce ta faru, lakin min gha'itin wa bawlin wa nawmin, amma kawai idan mutum yayi bayan gida ko yayi bawali ko barci ya kama shi, to idan ya tashi zai yi alwala zai wanke komai, amma ba sai ya cire huffi ba sai ya shafa akan huffista. Ina fata an fahimta, wato kenan shi huffi rahusa ce shari'ar musulunci ta baka. Kuma kar ku manta, ina faɗa ina ƙara jaddadawa, abinda ake kira da huffi duk abinda ya suturce maka mai idan sawu, kuma da kowane irin jinsin abu da aka yi shi, wannan ita ce magana mafi inganci, ko da fata ko da auduga ko da mai aka yi shi daidai da safa tana ɗaukan ma'anar huffi. Idan ka yi alwala da safe za ka ofis ko za ka kasuwa, da ka yi alwala ana sanyi na hunturu ana muku-muku, sai ka sanya safa a kafarka ko ka sanya huffi a kafarka, shikenan kai tafiyar ka da alwala a kafarka. Lokacin da azhar ta zo alwalan ka ta warware, kai bawali ko kai bayin gida ko kai ri'i ko ma me kai ba dai janaba bace ba, alwala ta warware da ɗaya daga cikin abinda alwala ke warwarewa da shi. Yanda azhar za ka yi mai kenan za ka sake sabuwar alwala. To idan ka zo sai ka yi komai da ake akan da alwala, amma idan ka zo huffi ba sai ka cire kafarka ka wanke ba, sai ka yi shafa akan huffi. An gane ko? To wannan shafar idan kana cikin halin tafiya ne, kwana uku aka baka dama za ka yi ta yin shafa akan huffi, kwana uku da zararansu, har sai wannan kwanakin uku sun wuce, muqaddara yau asabar kai tafiya da sassafe, kayan alwalan asubahi ka sanya huffinka, lokacin da azhar ta zo sai ka yi shafa akan shi, la'asar magariba isha'i duk ka yi shafa akai, ka kwana ɗaya wajen tafiya, lahadi duk sallolin haka za ka yi, litinin duk sallolin haka za a yi, da zaran ka waye gari talata fa, to sai ka cire huffin sai ka yi alwala ka wanke kafar da sake mayarwa, haka kuma ka sake amfanuwa da kwana uku a matsayinka na mai matafiyi, kwana uku sun kare sai ka sake cirewa ka wanke kafar ka yadda ake in wani lokacin alwala ya zo, ka sake amfanuwa da kwana nawa uku, matukar dai alwalar ka warwarewa kawai ta yi ba janaba ce ta kama ka ba, bayan gida kawai kai ko bawli ko abin nan, to wannan abin da za ka yi kenan an baka wannan rahusa ɗin. In ko mazaunin gida ne kai, to za ka amfana da dare da yini, dare yini, ma'ana idan ka fita tun da safe har rana ta faɗi har kuma cikin wannan dare duk abin da za ka yi, idan aka sake wayan gari fa sai ka sake jaddada alwala sannan ka yi. Ina fatan kun fahimta. To wannan ita ce husar da aka bayar ga dangane da safe, ba bambanci tsakanin maza da mata, duk waɗanda suka sa huffi wannan shine hukuncinsu. An gane ku? To sannan kuma ita safa tana ɗaukar ma'anar huffi, bayan kasancewar maza ta ɗauki ma'anarta, ita safa tana da hadisai ɗaiɗai guda takwas da suke nuna halaccin shafa akan safa. Kaga kenan malaman da ke cewa sai in na fata ne, wato kila da sun laika wannan hadisin da ba su abin nan ba. Da haka Jamaluddin al-Qasimi ya yi littafi guda mai suna Al-Mas'u 'alal Jawrabaini, hukuncin shafa akan safa, ya kawo waɗannan hadisai guda takwas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda suke nuna hukuncin cewa halaccin ka iya safa akan safarka, da ka zo ka wanke ko ina wajen shafa sai ka shafa. To ya ake wannan shafa din? Ita wannan shafa malamai sun yi safani dangane da yadda ake yinta. Waɗansu wajen kaifiyar safan suka ce hannunka na dama za ka sa shi a daidai kan kafarka, daidai wajen yatsunka na kafa, haka kenan. Hannun hagu kuma a nan gurin, shi wannan dama sai ka taho da shi har zuwa nan, wannan kuma na hagu ka tafi da shi har zuwa nan. Sun saba haka da juna ko? To wannan haka waɗansu suka ce. Waɗansu kuma suka ce a'a, shi na hagu yana nan, na dama na nan ƙasa da tafin kafa, shi wannan nabin nan haka, wannan nabin haka, har ka zo ina nan gurin su haɗu a nan. Waɗansu suka saba, waɗansu suka ce kaza. To wannan dukkan su gaba ɗaya da wanda ya faɗi na farkon da na biyun har da na uku ma da na huɗu da na biyar, dukkan su ba hadisi ya tabbatar da su, ijtihadin malamai ne. Da haka mai littafin Subulus Salam al-Imam As-Sana'ani yake cewa abinda Annabi yake kai shafa, duk abinda ya ansa sunan shafa in kai ya halatta. Ka fara daga kafa, ka fara in ma ka safa daga ƙasa ma ka saba Annabi, saboda hadisin Ali bin Abi Talib wanda Bulughul Maram ba ya kawo shi, cewa da addini ana yin sa da ra'ayi, da ina ya cancanta a shafa, yace da ƙasan huffi za a shafa ba saman ba, yace amma Annabi ya kasance yana umarta da a shafi mai sama, kenan idan ka shafi ƙasan ma kai bid'a, ba kai abin da ya dace. Wannan hadisin nan cikin Bulughul Maram. To saman nan da zaka shafa, kawai da ka zo ka gama komai na alwallanka, kawai sai ka dan jika hannunka da ruwa sai ka shafa haka, kawai yayi. Wannan kafar ma sai ka shafa haka, yayi. Kawai sai ka tashi ka je ka sallar, ka ba na aiki bane. Ka shafa ta nan murin kafara, a ta nan kafara, ka shafi duka saman, wani bangare na saman ka shafa, duk sunan sa mai shafa, shikenan ka gama. Abinda ake bukata ma yutlaqu alaihi annahu mashkun, ma yasduqu alaihi annahu mashkun, mutlaqul mas. Ko yaya shafa take in kai shikenan ka riga ka biya. Ba ce sai ka shafi dukkan kafafu. Wannan shine abin da ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma shine abin da malamai suka fahimto karkashin hadisi. Kun ga kuma ba shi fatawa dangane da abin da ya shafi masawal al-khufain ko? Fa qultu sai na ce hal sami'tahu yadhkuru fil hawa shay'an, shin ka taba jin Annabi na ambaton wani abu dangane da son zuciya da munin sa? Qala kun, qala na'am, sai ta ce kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, mun kasance tare da Annabi cikin wata tafiya. Fa bainama nahnu indahu, yayin da muke zaune wurin sa, iznadahu arabiyyun bi sautin lahu jahawari, sai wani mazaunin kauye ya kirawo shi da babban sauti, tina jahawari, babban sauti, yace ya Muhammad. Kaga ba ladabi kenan, suna ma an ce arabi ne, mazaunin karkara, haka yazo kawai shi bai saba da ladabi irin yadda aka saba ga yadda mutane ba. Da Allah kar mazauna karkara su ce ba haka. Nassi ya tabbatar a cikin Qur'ani da hadisi cewa galibi wanda yake zaune a karkara yana nesa da inda ilimi yake, ko yaushe kaga mu'amalarsa akwai kaushi-kaushi a ciki. Haka Qur'ani ya tabbatar, haka hadisi ya tabbatar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi, yace man sakana al-badi ya tajafa, yace duk wanda ya zauna a kauye sai kaga ya dan kaushin zuciya ko yaya. Wa man tatabba as-sayd ghafal, yace duk wanda kowane kurege ya wuce ya bi shi, damo ya wuce ya bi shi, wato zama dan farauta, yace sai kaga zama gafalalle. Wa man dakhala ala sultan iftitin, yace dukkan wanda ka ganshi a fada, duk malamin da ka ganshi a fada kuma sai an fitine shi cikin addinin sa, dan zai ga ƙarya kuma ya shiru kyale, ba zai iya magana kan ta. Lokacin da za a yanke doka ba za a nemi shawaran malami ba, mai ka gani in an zartar sai a ce to akram kallah, aiwa mutane wazi ya kai, sai zanto aikin Qur'ani shine ya gaskata mai dokokin su. To dukkan wanda ya zama malamin fada sai ka samu an fitire shi cikin addinin sa. To kaga wannan hadisi ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi ya Muhammad da wannan babban sauti. Fa ajabahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi, sai annabi ya ansa masa da kwatankwacin sautinsa, ya ce da shi ha umu, ya ce gani, wato da babban sauti, don yi nuna masa munin abin da ya yi, kai ma ka ji da daɗi irin wannan babban sautin. Fakultu lahu, sai na ce da shi wai haka, Safwan kenan ya ce da wannan Balaraben ƙauyen ko mazanin ƙauyen, wai haka, ya ce kai tonka, ita kalmar wai ha, ana amfani da ita don nuna jin kai idan mutum ya yi wani mummunan abu. Me yasa kai kaza? Ai bai dace ba. Wai haka kai tonka, ughdud min sautik, ka sassauta sautinka mana, fa innaka inda annabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, ai a gaban annabi kake, wa qad nuhita an haza, an riga an hana ka daga sauti a gaban annabi. Dan Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy, kar ku tsaga muryar ku wato abin nan, wato wannan hadisin bayan wannan aya ta sauka ne, dan haka yake kafa hujja da cewa an riga an hana cikin wannan aya. Bakala sai wannan mazaunin karkara ce wallahi la aghdudu, ce wallahi ba zan sassauta sauti na ba, ni haka na saba magana, haka zan yi kayana. Qala al-arabi, annabi kuma da jinsu bai ce komai ba, sai malamai suka ce wannan na nuna juriyar annabi. Idan za ka yi mu'amala da mutane sai ka yi saitin kwakwalwarka, idan mutum ya yi wauta, idan ka ce za ka tafi a matsayinka na wayayye, ko ba za ku shirya ba, sai ka yi shiru ka kawar da kai, ba sai a kai ma ka yi wauta ba, amma sai ka yi shiru ka kawar da kai don ku zauna lafiya. In ba haka ba sai dai ku rabu. Yadda Allah ya yi mutane kowa fahimtarsa daban, fahimtar rayuwa, fahimtar addini, wayewa, ci gaba duk ya sha bamban, to idan ka ce sai kowa ya yi saitinka, to za ka rasa abokai. Dan a cikin kowane society a duniya, a kowane karni, sai ka samu marasa ilimi su suka fi yawa, masu ilimi kuma su ne wai yan kadan, ko ilimin addini ko na boko, dole masu ilimin su ne kadan. To kuma dole ka zauna da masu yawa din can, su ne laborerinka, su ne direbobinka, su ne za su yi ma kaza, su ne masu kaza, duk inda ka tafi akan titi ga sunan su ne araha. To idan baka yi adjustin din kanka ba, za ka karayi da su, sai kake gida bayan gari kai kadai, daga kai sai karnuka sai aku. To kaga kuma ba zai yiwu ba, dan Allah bai tsara ma rayuwa ka rayu da karnuka ko aku ba, kaga rayuwa ba zai daɗi ba, sai dai ka dan sassauta, sai maka duk wauta, kana dan jurewa, kana dan faɗakar da su abin da ya kamata, sauran kuma kai hakura. Za ka sai annabi ya kawar da kai bai ce da shi komai ba. Qala al-arabi, sai wannan mazaunin karkara ya ce al-mar'u yuhibbul qauma, tambaya ba zai wa annabi, ya ce mutum ne ke son waɗansu mutane, walamma yalhaq bihim, har yanzu ko bai riga ya riske su ba, sun masa nisa ta imani da aiki na gari. Kaga kuma mazaunin karkara ne, amma yanzu ya yi wata magana ga jiyare ne ba, wato yana ƙaunar annabi, ya san imaninsa bai kai na annabi ba, aikinsa ba bai kai nashi ba, to ya za a yi gobe a kiyama, ya dana ganin annabin kenan ko ya za a yi? Mutum ne ke san annabi da su Abubakar da su Umar, shi kuma ya san imanin shi da aikin shi bai kai na su Umar da Abubakar ba, don saboda kullum suna tare da annabi, shi ko yana can karkara yana noma, to ya za a kiyama? Walamma yalhaq bihim, bai riske su ba. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai annabi ce al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyama, ai mutum yana tare da masoyansa ranar tashin kiyama. Allah zai hada ku da su cikin aljanna, duk da cewa matsayin daban, amma za a rika haɗuwa ana ganin juna. Fa ma za la yuhaddithuna, Safwan ibn Assad yace annabi bai gushe ba yana tai mana magana, hatta zakara baban min al-maghribi, har sai da ya ambaci wata kofa da ke can inda rana ke hudowa yamma, masiratu arzihi, ratar fadin wannan kofar, au yasiru rakibu fi arzihi, ko kuma ya ce matafiyi wanda yake mahayin doki ko rakumi zai tafiya a fadin wannan kofar, arba'ina, har tsawon shekaru arba'in, au saba'ina aman, ko shekaru saba'in, ba tare da ya je karshen kofar ba. Wato fadin kofar ya kai matsayin mahayin doki, ya tafi da shekara 40 ko ya tafi da shekara 70, ya yi shakka, ko dai annabi ya ce 40 ko ya ce 70, ciki ya faɗi daya, to kaddara 40 al-aqalli kenan, linabni al-aqall, cewa abinda ake bukata shekaru 40, duk tafiyar da za ka yi tsawon shekaru 40 kilometer na za su yi, ai kaga da yawa. To faɗin kofar da Allah ke karɓan tuba kenan, wannan kofar tana yamma, Allah na ta karɓan tuba ne, kaga komin yawan mutanen Ubangiji zai karɓi tuban kenan. Qala Sufyanu ahadur ruwati, Sufyan dai daga cikin marwayata hadisin yace qibala shami, wannan kofa tana daidai inda Sham take a yau. Khalaqahu Allah ta'ala, Allah ya halicci wannan kofa, yawma khalaqa samawati wal arda, a ranan da ya halicci sammai da ƙasa. Maftuhan, wannan kofa tana bude littaubati, domin karban tuban bayi, la yughlaqu hatta tatla'a ash-shamsu minhu, ba za a kulle wannan kofa ba har sai in rana ta hudu ta cikin sa, rana da rana za ta hudu kenan ta yamma. Wannan hadisi Imam Tirmidhi rawaitin shi wa gairuhu da wani sa, wa qala hadithun hasanun sahihun, yace hadisi ne hasan kuma hadisi ne sahihi. Bayani akan wannan kofa, ko cewa tana can, ko cewa tana yamma, da bayanin maganar Imam Tirmidhi hadithun hasanun sahihun, wannan insha Allah darasi na gaba da zamu dora akai, yanzu sai mu dakata haka dan lokaci ya ja sama da kima. Abinda muka fata na dai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kulkuri Allah shi ya fi mana, kuma kila tambaya daya kadai zamu ansa ko biyu saboda lokaci ya riga ya ja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Hadisin da muka karanta makon da ya gabata ne shi ne hadisin karshe wajen fana'ati talabu shajara, na'anesa kenan, talabu shajari wato neman itace ko ganyen itace da zai ci da bofi. Yace fana'ati talabu shajari, sai neman itacen da zan ce da dabbobi ko ganyen itacen da zan ce da dabbobi ya yi nisa da ni yawman wata rana. Falam a ruh alaihi ma, ban dawo wurinsu da yamma. Raha ya ruhu arrawa, shi ne zuwa wuri da yamma, kuma dai da alhudu zuwa wuri da safe kenan a dogon daren. Wannan kuma ya kawo wata addu'a ce da yake sha wata fa'ida wai da aka ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda sallah ta kubuce masa a rayuwarsa ko bai kiyaye wannan sallar ba ya san ko nawa ne, to abinda zai yi ya tashi a ƙarshen juma'a ta ramadan, juma'ar ƙarshe cikin watan ramadan kenan, ya yi sallah raka'a hudu da tahiyya ɗaya a kowace raka'a, ya karanta fatiha da suratul qadr inna anzalna ilayka al-qadr 15, suratul kawsar wato inna sunatul kawsar 15, aniyar da ya ce na yi niyya na waito an usalliya arba'a raka'atin kafarun lima fatani min as-salati, na yi niyyar in sallaci raka'a hudu don ta zanto kafara ga dukkan abin da ya kubuce min na sallah. Yace Abubakar wai yace naji manzon Allah yace hiya kafaratu arba'i mi'ati sanati, wannan idan yayi ta zama kafara kenan na shekaru wato 400. Hatta qala Ali karramallahu wajhahu, har ma Ali kuma yazo yace wannan kafara ce na shekara 1000. Sai sahabbai suka ce ya manzon Allah, shi dan adam ko yana yin shekaru 60 ne zuwa 100, to sauran wannan 400 wa zai samu? Kuma kala sai annabi ce li abawahi, za a bai wa iyayensa, wa zawjatihi da matarsa, wa li auladihi da iyayensa, duk za a rarraba musu fa aqaribihi da kuma dangi, wa ahli baladi, har ma da sauran wanda suke gari daya. Kaza da duk wanda abubuwa kaza ko shirbi a cikin yau. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura, dan adam baya da wani abin da zai mallaka na aiki sai abin da ke yi da kansa. Ya wani zai aiki ya ba wa ɗansu ladan? Ya ce to yana son a faɗa masa wannan. Na farko dai wannan hadisi ne mawdu'i, ƙarya a kaiwa annabi, ƙarerai ne da canfe-canfe da malamai ke faɗa, wai juma'ar ƙarshe ta ramadan tana da wata fulla sama da kaza, duk wannan canfe-canfe ne marasa, kamar yadda kuma waɗanda suke magana akan cewa wato ainihin hajji idan ya dace da ranar arfa daidai ne da hajji sau 70, wannan ma duk ƙarerai ne marasa. Idan ya dace da juma'a kai, idan arfa ya dace da juma'a, to duk wanda ya haji wannan shekarun daidai da hajji sau 70 ne, wannan duk ƙarerai ne. Ba bambanci tsakanin arfa da ta dace da juma'a da wadda ba ta dace da juma'a ba, kowace da sunanta arfa ba bambanci tsakanin su da juma'a, an gane ko? To da haka duk waɗannan maganganu ne marasa tushe ko asali. Kar mu manta da cewa ƴan uwa, muna cikin kwanaki 10 farko na Zulhijja, wanda kwanaki ne masu matuƙar fadala. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu waɗansu kwanaki wanda aiki na gari ke zantowa mafi kaunatuwa a wurin Allah sama da waɗannan kwanaki guda 10. Sahabbai suka ce ko da jihadi, dan ɗaukar kalmar Allah, annabi ce ko da jihadi, sai fa mutumin da ya fita da ransa da dukiyarsa bai dawo da komai gida ba. Da haka ana so mutum ya yawaita aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki. To kuma aikin alheri iri biyu ne, imma abinda alherin su zai takaito a kanka, imma abinda zai aike su ne ka zuwa wani. Duk mutumin da ya shagaltu da yawan karanta Qur'ani da yawaita zikiri, kuma in za ka yi zikiri da siga irin wanda annabi ya koyar, subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim, da sauransu, ko karatun alqur'ani wanda yana cikin afdalul zikiri, mafificin zikiri. Dukkan waɗannan al'amura ne da ya kamata mu yawaita mazanmu da matanmu, kaga duk wannan, amma amfaninsu zai takaitu ne a kanka, dan kayi zikiri kai kadai abin ya shafa na lada. Amma dukkan mutumin da ya ciyar da miskini, kaga amfanin ya ketare zuwa wurinsa. Dukkan mutumin da ya je asibiti, ya zagaye gado biyu ko uku ya ga suwa suka fi takeici cikin halin kakanikayi, ya dauki wani a ba su wanda zai taimaka musu wajen gudanar da wato harkar magani a asibiti. Kowa ya san wannan ba karamin jihadi ba ne. Saboda haka sai mu kashe lokacinmu mu je asibiti mu canja shiga mu duba kamar muna neman wani, mu ga waye yake cikin kakanikayi, waye marar gata, marasa gata nawa ne ku ga nan a asibiti. Ka taimaka mutum da abin da za a yi masa aiki ko magani, wannan ba karamin aiki ba. Ko gidajen kurkuku ‘yan uwan musulmi da suke cikin halin kakanikayi, mutum ya tallafa musu, wannan ba karamin aiki ba ne ba. Ko talakawa da ke zauna a gida, wannan na binsa kuɗin haya, shekara ta zagayo bai biya kuɗin haya ba, an ba shi notice zai tashi. Ya ga ka binci ko ka je ka samu mai gidan ka biya ka karɓi receipt ka kawo masa ya rike shaidar ka biya masa na shekara guda, a kuma ka san wannan ba karamin aiki ba. Dukkan su ayyuka ne wanda in mun tashi ba za su wahalar mu ba, amma shaitan ne ke zuga mu ya rika ganin duk kudin da muka kashe a nan gurin kamar shirme muka yi. Bayan kuma su ne abin da za ka saman wa kanka aljanna ke. To amma idan mutum wani shirme ya zo ko biki ya zo musamman mata wajen a yiriri Hajiya Halima ta yi liƙi sai ta kashe kuɗi ban barkatai, amma ba ta taɓa taimakawa gajiyayye ba ko su ɗaya. Ko da a tamfa sai ta koɗe. Ta zama ko ɗausin nan za ta bayar, ba ta taɓa yi ita aikin tukari ba. To don menene ba za mu yi aikin tukari ba, don haka mu yawaita alkhairi cikin waɗannan kwanaki. Kuma karo manta ranar 9 ga watan, ranar Arfa, rana ce ta azumi na nafila ga wanda ke zaune gida bai je aikin ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da azumin ranar Arfa, ya ce yana dankare zulubin shekarar da ta wuce da wadda ake ci. To kaga yana da falala kenan, maza da mata kowa na ke azumin ranar Arfa, yana kankare zulubin shekara. Da haka sai abin nan, kuma waɗanda suka yi niyyar za su yi layya, annabi ya ce matukar watan Zulhijja ya tsaya, ɗaya daga cikin ku ya so yin layya, to kar ya aske wani gashi a jikinsa, kar ya yanke farcensa har sai bayan ya yanka dabbar ta layya, sannan ya yi abin nan. Kuma layya abin da ake bukata a yi da rago ɗaya ne, biyu ne, sama da haka ne, annabi da ya yi da raguna guda biyu, ya ce shi da mutanen gidansa. Da haka idan ka yi da raguna biyu, ka yi uku, ka yi sama da haka, ka yi da sa, ka yi da raƙumi, duk ya yi. Abin da ake bukata a samu dabba lafiyayya wadda ba ta da kareyen gaho, wadda ba mai ido ɗaya ba, wadda ba mai dingishi ba, ba ramammiya ba, kuma in rago ne lalle ya kasance ya kai shekara zuwa abin da ya sama. In sa ne ya kasance ya kai shekara biyu ya shiga ta uku, ko ya gama uku ya shiga ta uku. In raƙumi ne lalle ya kasance ya samu shekara huɗu zuwa abin da ya sama. Abin da ake bukata kenan. Ko mutum idan ya tashi layya, abin da ake so yanka da kansa, in ba ya samu hali ba wani ya wakiltar da wani. In za ka yanka ko rago ɗaya ne da kai, a cikin zuci za ka ƙulla niyyar ya Ubangiji ni da mutanen gidana, sai zan to kai da su duk kun yi tarayya cikin lada da ni da kuma mutanen gidana. An fahimta ko? Wannan ya sha bamban da cewa shin mutum sama da biyu za su iya haɗuwa kan rago, in kawo kuɗin rabin rago ka kawo kuɗin rabin, ba sai rago ɗaya mai layya ba ta yi ba. Amma in za mu yi tarayya sai mu sai sa ko mu sai raƙumi, sa ɗaya ya ishi mutum bakwai, raƙumi ɗaya ya ishi mutum bakwai, amma rago ɗaya na mutum ɗaya ne. Sai fa in kai da gidanka ne, ai ana kira da dukkan mutum ɗaya ne. Amma kai da abokinka ku haɗu ku sai rago, to wannan nama kuka ci ba layya kuka yi ba. Kawai dan dai kar ku abin nan kenan. Kuma lalle duk wanda zai yanka dabba ya tabbatar an taso daga idi ne sannan ya yanka. Annabi ce duk wanda ya yanka dabbar sa kafin a je idi, to ya tabbatar ya yanka mutanen gidansa nama su more, amma ba da ladan layya. Kuma idan an yanka layya, dan Allah a dina musanyen nama, kai ko gidana ne ma ai ko gidanka, kaga musayar nama kina kai. Ya kamata mu duba waye da ya layya ba a bashi. Abin da ake bukata a raba naman nan ko gida biyu ko gida uku. Waɗansu malamai suka ce gida biyu, waɗansu suka ce gida uku. Ya an ce gida uku, ku mutanen gida ku rike kashi ɗaya, kashi biyu kyauta da sadaka duk ku rabawa jama'a don a samu cikakkiyar lada. Ya an ce rabi, ku mutanen gida ku ci rabi, rabi ku ba. Dan Allah ya ce fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Ku ci wani abu cikin abin da kuka yanka, kuma ku ciyar da al qani'a wal mu'tar. Alƙane wato modacin zuci wanda baya tambaya, almutar wanda zai tambaya. Waɗansu kuma suka fassara shi da kitiraka, alƙane shine mai tambaya, almutar wancan. Waɗansu suka ce alƙane shine ma'abucin wadatar zuci, almutar mai tambaya. Ma'ana dai ku ciyar da miskini. Fa kulu min ha wa atimul ba'is al faqir. Abin da ake so ku ci wani abu, wani kuma ku bayar. Da haka ba za ku cinye duka ba, ba kuma za ku raba duka ba. Abin da ya dace da sunna ku ci ku bayar da wani abu. Wannan bayarwar kuma sai a ba wanda bai yi ba. Karin aika ma kai ma ka aiko mun, dukkan mu mai laye muna ta musayar nama ko musayar tuwo. In aika da tuwo gidanka kai ma ka aika da tuwo gidana. A ya kamata mu duba waye bai yi tuwon ba, ya kamata matun ana ranan jajibi kai ka san talakawa a masallacin da kake sallah ko unguwarka ko wurin aikin ka ko wurin kasuwancin ka ga sanan fal sun tuka gaji to sai ka duba wani kila yana da iyali da mace daya da yaya uku to gure bashi abin nan abin da zai tafi ne gobe sallah misali tsakanin kwanan shinkafa ɗaya ko biyu da abin da zai tafi nan sallah kudin da za ka kashe ba masu yawa bane irin wannan sai ka ba mutum wajen goma ka raye gidaje masu yawan gaske ka shigar da farin ciki a cikin su ladan da za ka samu ba ƙarfi bane wajen Allah to amma wannan fa dukkansa ga wanda ya yanke zuciyarsa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul mulkun dukkan wanda ya yanke rowar zuci Allah ce to irin wannan su ne masu rabauta Allah samu cikin masu rabauta wassalamu alaikum warahmatullahi
rana ta yau ba karatu saboda mun da hutu sallah ke sai an sake sanar da mu kuma za mu dawo bayan sallah rana ta yau dai ba amma gobe karatu kitabul tauhid na gadan kai akwai haka karatu tafsiri na Beirut ranar Laraba mai zuwa shi ma akwai daga Laraban ne za a rufe gaba ɗaya sai bayan sallah kuma an sake bayar da sabuwar sanarwa insha Allah.